أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. barka mu da sake saduwa a wannan rana ta juma'a mai albarka, don ci gaba da darasin wannan littafi nawa mai albarka, littafin da yake karantar da mu manufofin addinin mu na musulunci, littafin da yake karantar da mu hakikanin addinin mu na musulunci, littafin da yake karantar da mu abinda zamu kudurce a cikin zukatan mu game da sha'anin addinin mu na musulunci. littafi wallafar babban malami Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala, wanda ya masa take da alamus sunnatul manshura li itiqali ta'ifatin najiyatil mansura, wanda yake karantar da mu abubuwa na kudurce na musulunci kusan 200 da wani abu, wanda ya gina su akan tambaya da amsa. a wannan rana ta 23 ga watan Rabiul Awwal hijira 1438, wanda ya dace da ranar 22 ga watan 12 2016 miladiya. wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi. a darasin da suka gabata mun wato mun karanta tun daga tambaya ta farko har zuwa tambaya ta takwas, wanda muna cikin ta takwas din ne lokaci ya yi mana a wancan sati da ya gabata. kaɗan daga cikin bayanin da ya gabata a satin da ya wuce shine wato tambayar da malam ya yi game da cewa mahiyar ibada, to menene ibada. wato a ƙoƙarin malam da yake yi na nuna mana wato matsayin bawa da matsayin bauta da matsayin wanda za a bauta ma, ya fara mana bayani akan wane ne bawa, wanda muka fassara shi da bawa yakan zo da ma'ana guda biyu. yakan zo da ma'ana al-abdul mu'abbad, bawa wanda yake ubangiji ya bautar da shi bauta ta tilas, ubangiji ya yassare shi ko ya hore shi wasu al'amurra su rika gudana a rayuwar shi da san shi ko ba da san shi ba. to wannan ibada ce da ta shafi kowa da kowa, hatta kafiri da musulmi duk zaka samu ubangiji ya tsara rayuwar su akan wasu al'amurra da suke gudana akan su bisa dole. da kafiri da musulmi dole su buƙaci cin abinci, su buƙaci shan abin sha, su buƙaci kwantawa, su yi bacci da sauran al'amurra irin wannan. wannan horarwa ce ta ubangiji, ba wanda isa ya hana kanshi gudanar akan waɗannan tsare-tsare da ubangiji ya tsara. to akwai kuma al-abdu bi ma'ana al-abid, bawa da ma'anarsa ta mai bauta, bautar da yake yin ta tare da so da kuma ƙauna da kaskantar da kai da ubangiji. wannan su ne wanda ake kiran su muminai masu takawa, masoyan Allah, wanda suke bauta ma Allah bisa tsarin da ya tsara musu ya aiko annabawa da shi. to wannan shine ma'anar bawa. daga nan kuma sai malam ya dauki gaba ta biyu wanda yake so ya karantar da mu. yanzu in mun gane wane ne bawa a takaice, to kuma so yake zo mu gane menene ma'anar bauta ita kuma menene bauta. shin duk abin da ka ga dama za ka yi da sunan bauta, ko kuma a bautar akwai yanda aka tsara ta? to shine yake mana bayani daki-daki. tambayar farko da ta gabata a satin da ya wuce, inda ya ce mana menene ibada, har ya ba mu amsa da cewa ibada shine duk wani abin da Allah yake son shi kuma ya yarda da shi. duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi, na magana ne ko aikin ma na bayyana da ake gani, ko kuma na boye a cikin zuciya, wannan dai in dai aikin Allah yana son shi kuma ya yarda da shi sunan shi ibada. To amma kuma kamun wannan aikin ya kammala zama ibada, dole yana buƙatar abubuwa guda biyu da za su bashi kamala ta zaman sa ibada. Shi ne kasance wannan aikin ana yin shi ne cike da ƙaunar Ubangiji da kuma ƙasƙantar da kai gare shi. Misali, da za ka yi wani aiki cike da ƙauna, soyayya, amma kuma babu ƙasƙantar da kai, to wannan aikin ba a kiran shi ibada. Haka kuma da za ka ƙasƙantar da kai ga wani umurni ba tare da kana so ba, abin ya zane maka kaman cilas ne ba cikin so da ƙauna ba, to har yanzu wannan aikin ba a kiransa ibada. Dole sai ya haɗa abubuwa guda biyu sannan ya kammala zamansa ibada. Ma'ana ya zama aikin ana yinsa ne cike da ƙauna da so, sannan kuma na biyu ana yinsa ne tare da ƙasƙantar da kai da tawali'u ga Allah. Kuma ƙasƙantar da kai shi ne ya shafi yin abin da aka saka ka bar abin da aka hana ka. Ma'ana ba ka da yanda za ka yi, za ka ajiye kanka ƙasa a jaka, yanda aka ce ka yi haka za ka yi, abin da aka ce ka bari ka bar shi. To wannan shi ake kira at-tawadu, shi ne ƙasƙantar da kai, ko at-tazallul. To idan aka ce aikinka na ibada baya kammala sai da cikakkiyar ƙauna ga Ubangiji, to ita ƙaunar yaya take? Ko kuma menene alamun da ake gane cewa wannan bawan yana ƙaunar Ubangijinsa? Shi ne a tambaya ta shida malam ya ce mana, alamar da take nuna bawa yana son Ubangijinsa shi ne a ga yana son abin da Allah yake so, kuma yana ƙin abin da Allah yake ƙi. A duk lokacin da ka ga wani abu Allah yana son shi amma kai ba ka son shi, ko kuma ga wani abu Allah baya son shi amma kai ba abin da kake ƙauna irin wannan, duk da Allah baya so amma kai kana so, to wannan soyayyar ka da Ubangiji akwai tawaya cikin ta. Cikakken masoyi shi ne dole ya so abin da masoyinsa yake so, ya kuma ƙi abin da maƙiyinsa yake ƙi. Shi yasa san waliyan Allah, mutanen kirki, yana daga cikin kamala ta son Allah. Sannan kuma ƙin waliyan Allah, masoyan Allah, ka ji baka son su. Masu bin Allah, masu bautar Allah, ka ji baka son su. Kuma ga su alhali cewa mutane ne mabiya Allah, masu son Allah, masu bautar Allah yanda ya kamata, to ka ji baka son su a ranka. Wannan ma wato alama ce da take nuna soyayyarka da Ubangiji ba ta gaskiya ba ce. Haka kuma ka ji kana son maƙiyan Allah, kafirai maƙiya Allah ka ji kana ƙaunarsu, to wannan shi ma alama ce da take nuna soyayyarka ba ta cika ba. Alaman soyayyarka cikakkiya ce shi ne a ga kana ƙin maƙiyan Allah, su ne kafirai. Wannan duk bayani ne wanda ya gabata a darasinmu da ya gabata. To da yake malam ya ce mana ibada ita ce wato dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi, to mu yaya za mu gano abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi? Ya za ka yi ka gano? Dan Adam ba ya da wato ainihin matsayin da zai iya gano abin da Allah yake so, bai iya ganowa ta yi ce bari ya yi amfani da kwakwalwansa, ya yi amfani da hankalinsa ya gano abin da Allah yake so, bari ya yi amfani da hankalinsa ya gano abin da Allah bai so. Dan Adam bai da wannan kudura, bai da wannan iko. To shi yasa sai Ubangiji ya bayyana masa abin da yake so da kansa, ya kuma bayyana masa abin da bai so. Ta wace hanya? Ta hanyar aiko annabawa. Ubangiji a cikin littafinsa Al-Qur'ani, wanda littafin maganansa ne, ya rubuta, ya yi umarni da duk abin da Allah yake so ya yarda da shi, ya kuma hana abin da bai so yake kinsa, sai kuma ya aiko annabawa da wannan littafi nashi. To ta hanyar wa'annan annabawan ne za ka iya gane abin da Allah yake so ya yarda da shi, kuma ka gane abin da Allah yake ki wanda bai yarda da shi ba, nan ka kauce masa. Amma in duk iya duk iliminka, duk tunaninka, duk kwakwalwarka, ba za ka iya gano abin da Allah yake so ba, ba za ka iya gano abin da Allah bai so ba, karan kanka. Za ka iya ganin abu kaza Allah yana son shi, alhali kuma Allah baya son shi, in dai har da kwakwalwarka za ka aiki. Amma idan kana son ka dace da abin da Allah yake so, to dole ka yi biyayya ga wa'innan manzanni da Allah ya aiko, su ne suka zo da saƙon Allah na abin da Allah yake so ya yarda da shi. Suka zo da saƙo daga Allah na abin da Allah bai so, ya ce bai yarda da shi ba, ya yi bayani, suka zo suka yi mana bayani. Sai ka koma wajen wa'innan manzannin, ka karanci koyarwarsu, to a nan ne za ka gano hakikanin ibada. To ko da ka gano hakikanin ibadar, ita ibadar bata kammala sai ta cika sharuɗa guda uku wanda akan wannan gabar muke a wancan sati sai lokaci ya mana halinsa wanda ba da yace mana kam shurutul ibada wai ita ibada sharuɗan ta nawa ne a amsar da ya bayar sai yace salasun sharuɗan ibada uku ne al awwalu sharadi na farko shine sidqul azima wato a same ka da gaskiyar azma wato a same ka kai mutum ne wanda kake da himma da kwazo wato ba rago ba wanda wannan sharadi ne na samuwar ita ibada dan ita ibada ba za ta samu ba sai an tashi an yi kokari ibada abu ne wanda ba zai yi ba aiki ne wasu abubuwa na ibada ayyuka ne da ake yin su daga bai ko wasu abubuwa ne da ake fadar su da baki da abin da ya kama da haka to ashe idan kana son ka tabbatar da wannan ibadar to dole kuma sai ka tashi ka yi kokari ka himmantu da aiki da gabbanka da fadin abubuwa da ake so ka fada da bakinka to wannan tashi ka motsa din ka yi kokari kokarin al-ijtihad da kokari da sidqul azima wannan sharadi ne na samuwar ita ibada dan ba za ta samu ba dole sai an motsa idan a kwance kake akwai wasu abubuwa na ibada wanda ba za ka iya yin su daga kwance ba dole sai ka tashi ka motsa ashe dole ka tashi ka motsa sharadi na biyu da malam ya faɗa yace shine ikhlasun niyya tsarkake niyya sharadi na uku yace muwafaqatu shar' alladhi amara Allah ta'ala alla yudana illa bihi wa huma shartan fi qabulha yace sharadi na biyu shine aikin naka ya dace da shari'an nan da Allah ta'ala yayi umurni kar a bauta masa da wata hanya sai hanyar nan na addinin nan da ya tsara na musulunci to dora aikin ka akan ikhlasi kai dan Allah kuma kai aikin ya dace da shari'a to wannan su kuma sharuɗa ne guda biyu na karban ita ibada wancan sharadi na farko himma da kwazo sharadi ne na samuwarta sai an yi himma da kwazo sannan ibadar ta tabbata to su kuma waɗannan sharuɗa guda biyu ikhlasi da kuma dora aikin akan shari'a ya dace da shari'an Allah su kuma sharuɗa ne na karbanta ko da ka tashi kayi kokarin kayi kwazon kayi aikin inda ba kai da ikhlasi ba to Allah ba zai karba ba ko kuma ko da ka tashi kayi da ikhlasin inda har aikin bai dace da shari'ar Allah ba kuma Allah ba zai karba ba shine a gaba ta gaba tambaya ta tara mallai yace ma huwa sidqul azima to menene gaskiyar azuma menene wato abinda ake nufi da sidqul azima yace huwa tarku takasul wa tawani sidqul azima shine ka cire duk wata kasala da abinda ake kira at-tawani lafazin at-tawani shine at-taqsiru fil amal wa adamu al-ihtimam bihi wato shine a same ka da takaitawa wajen aikin ba kokari ga wasu abubuwa na ibada amma baka da kokari sallah baka da kokari abubuwa na azumi da sauransu baka da kokari shine at-taqsiru fil amal wato takaitawa da gajarcewa da gajartawa da kasawa a cikin wasu abubuwa na aiki wa adamu al-ihtimamu bihi da kuma rashin bawa abubuwan na ibada muhimmanci idan mu ibadar ba ta da muhimmanci a cikin zuciyarka shine abin da ake kira at-tawani to ka kyale kasala ka kyale wato ragwanci da rashin bawa abin muhimmanci wa bazlul juhdi ka malala dukkanin kokarinka ma'ana ka zuba iya kokarinka fi an yusaddiqa qawluhu bi fi'lihi shine ka tabbatar da abin da ka faɗa da bakinka a aikace ya zama aikin ka ya gaskata abin da ka faɗa da baki Allah ta'ala a cikin alqur'ani cikin suratul saff daga aya ta 2 zuwa aya ta 3 yana cewa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura ma'atan indallahi an taqulu ma la taf'alun Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi da'awar imani ya ku wadanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa a bakinka ni musulmi ne ni masoyi Allah ne ni masoyi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma wajen aiki kuma sai a gaba ka yin aikin da Allah yace kai ba ka yin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka ki hannuwa game da abinda Allah da manzonsa suka yi hani akan sa to Allah yace dan me kuke yin haka alhali kuma kuna da awar cewa ku musulmai ne masu imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa yace kabura maqatan indallah babban abin kyama ne ya girmama ga zama abin kyama indallahi a wajen Allah an taqulu ma la taf'alun, mutun ya dora fadin abinda baya aikatawa. Ma'ana babban laifi ne wajen Allah ka bude baki ka ce kai musulmi ne kuma baka mika wuya ga dokar Allah ba, dan ma'anar Islam shine mika wuya ga dokokin Allah. Wannan babban abin kyama ne a wajen Allah, babban abin kyama ne a wajen Allah kai da'awar son manzon Allah amma kuma baka aiki da abinda manzon Allah ya karantar da kai. Wannan shi ma kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Daga wannan ayar tana nuna shi mutumin da zai yi da'awa da baki ce shi musulmi ne, shi masoyin Allah ne, shi masoyin manzon Allah, amma a aikace ba haka bane, to wannan ayar kaman tana yin barazana da kuma jan kunne gare shi. Idan ka ce ni musulmi ne, to kai da'awar miƙa wuya ne ga Allah, wannan shine abin da kai da'awa. Ka ce ni musulmi ne, ma'anar Islam shine miƙa wuya, istislamu lillahi, miƙa wuya ga Allah. Idan ka ce ni musulmi ne, to kai da'awar miƙa wuya da sallamawa da saranda ga umarnin Allah, ga dokokin Allah da manzansa. To a lokacin da ka saba ma wannan, to kaga da'awarka da baki da kafa dadin a aikace ka saba mata, wanda wannan babban laifi ne a wajen Allah. To wannan shine abin da ake kira sidiqul azima, ma'ana jajircewa da zage dantse wajen kokarin tabbatar da abin da ka faɗa da baki na cewa ni musulmi ne, to a aikace aga kai musulmin ne, wajen ibada aga kana yin ibadar yanda ya kamata, wajen mu'amala aga kana mu'amala yanda ya kamata, ɗabi'unka da halayenka su dace da na musulunci, to wannan a lokacin ne ka tabbatar da cewa kai musulmi ne. Wannan shine sharadin farko, sidiqul azima. Sharadi na biyu, mala yace ma ma'anar ikhlasun niyya, ma ma'ana ikhlasun niyya, ikhlasun da aka faɗa meye ma'anarsa, inda mun riga mun ce ikhlasi, wani ma bai san meye ikhlasi ba, to shine mala yake so ya mana fashin bakin abinda ake nufi da ikhlasi. Yace ma ma'ana ikhlasun niyya, wanda take tambaya ta goma ku rike da kyau, ma ma'ana ikhlasun niyya, meye ma'anar tsarkake niyya. Mala yace huwa an yakuna مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. وتشين إذا أكت إخلاص النية تركك نية شين يكسن شي منفر باوة منفر باوة أزوجيا جمع الدكة نن أيك نديك أيك تاوة دم جنجن نديك فتاد باكنسا أيك نبيان نكون بوي يكسن شي منفر صح شين ابتغاء وجه الله. Manufarsa shine neman yardan Allah, ibtigha'u wajhillah, yana yi ne dan neman yardan Allah. Ma'ana ya zama manufar bawa a zuciyarsa na duk wani abin da zai aikata ko zai faɗa, na zahiri ko na baɗini, aikin bayyana ko aikin ɓoye. Aikin bayyana shine irin su sallah, irin su azumi, kaga a bayyana ake yin su, wanda a fili ake ganin mai sallah yana sallah, ko kuma mai abubuwa na jihadi ko aikin haji, abubuwa ne wanda suke a bayyane. To kuma akwai ayyuka na baɗi ne wanda suke ɓoye cikin zuciya, su kuma irin son Allah, irin tawakkali, irin takawa, imani, khushu'i, wannan duk ayyuka ne wanda suke cikin zuciya. To ya zama manufarka ta yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya dan Allah kake, sai ya zama haƙiƙanin ikhlasi, kamar yadda waɗansu malamai suka kawo suna cewa wa haqiqatul ikhlas هو تصفية الأقوال والأعمال عن كل إرادات النفس سوى الله. إذا أكت إخلاصي حقيقة إخلاصي شين تصفية الأقوال شين سنسن جي أيوكنك سبت جي أيوكنك تصفية الأقوال سبت جي مغنغنونك والأعمال دكما أيوكنك متن يسنسن جي يسبت جي يسرك كي مغنغنونسا دكما أيوكنسا عن كل إرادات النفس دك دكا وسمنفو في نزوجيا si wallah, ya zama dan Allah yake yin wannan aikin kadai. Duk wata manufa ta zuciya kar kai wani aikin ibada dan wannan, ya zama ibadan ka gaba ɗaya kana yin ta ne dan Allah. Idan aka ce iradatun nafs, manufofin zuciya, zuciya tana da manya-manyan manufofin ta guda uku, wanda galibi takan yi kokowa da dan adam a lokacin da yake so ya yi aikin alkhairi, so take ya yi dan wa'innan manufofi nata, to sai ya yi da ƙarfi da yaji ya danne zuciyarsa ya iya yi dan Allah. Ita zuciyar jayayya take yi da shi, so take yayi waɗannan ayyukan alkhairi saboda waɗannan manufofi nata, ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi nata guda uku. Manufa ta farko da zuciya take da shi shine talbul ulu, neman girma da kuma ɗaukaka. Babbar manufar zuciya so take mai ita ya girmama, ya ɗaukaka, ya zama shi ne babba, duk inda ya ana nuna shi ana cewa ai wancan shi ne wanda ya fi kowa, ko shine shugaban abu kaza na gari kaza. shine babba wanda yafi kowa kaza a wuri kaza. Zuciya tana da wannan manufar, kuma zuciyan kowa ma tana da wannan manufar. Zuciyan kowa tana da wannan manufar. To a lokacin da zaka yi aikin alkhairi sai kai jayayya da zuciyanka kar ka yi dan samun wannan manufar. A'a, kai dan Allah. Ita wannan manufar taka ta zuciya tana hannun Allah. In Allah ya ga dama sai ya tabbatar maka da ita. Amma kai aikin kana alkhairi dan Allah, kar ka yi dan neman girma ko daukaka. Dai kenan. Manufa ta biyu da zuciya take da shi shine talbul midhi. Shine neman, wato neman yabo. Wato zaka ga a koyaushe zuciyar mai ita tana buƙatar a yabe shi. Zaka ga wato zuciya tana buƙatar yabo, kuma ba ta son zargi. Shi yasa zaka ga a duk lokacin da mutum ya yi abu aka yabe shi sai ya ji daɗi, zuciyarsa ta ji daɗi. A duk lokacin kuma da ya yi wani abu aka zarge shi sai ya ji zuciyarsa ta damu. To wannan manufa ce ta zuciya, shine son yabo da kuma gudu ko tsoron zargi. To a duk lokacin da zaka yi wani aikin alkhairi sai zuciyarka ta kawo wannan manufa ta. So take yanzu wannan abin da zaka yi na alkhairi ka yi dan ka samu yabo ka kuma tsira daga zargi. To kai mai ita sai kai kokari ka kalli wannan abin da take so a yabe ka, wannan abin da kake son ka yi. In an yabe ka, me zaka samu karkashin wannan yabo? Domin idan kai dan a yabe ka, kaga baka da sakamako a wajen Allah. To wannan sai ka ci da sa zuciyar naka. Sai ka yi dan Allah, domin Allah ya yabe ka shine abinda yafi dacewa. Fa'alam anna midhan nasi la yanfa'uka idza kunta inda Allahi mazmuman wa zimmahum la yadurruka idza kunta inda Allahi mahmudan. Wani malami yake cewa ka sani yabon mutane ba zai amfane ka da komai ba in kai ka zamo abin zargi a wajen Allah. Haka kuma zargin mutane ba zai cutar da kai da komai ba idan ka zamo abin yabo wajen Allah. Ashe samun yabon Allah, Allah ya yarda da kai ya yabe ka. To wannan shine abin da ya kamata ka nema, ba yabon mutane ba. Dan ɗan Adam ne zai gama yabon ka yanzu, kuma sai ka kuskure, sai ka saba masa bisa kuskure a gabansa, to kuma zaka ji yanzu kuma zai zage ka. Wannan shine halin ɗan Adam. Kai masa alkhairi dubu dan ya ji daɗi, ya yi farin ciki, ya yabe ka. In radda kai masa sharri abu ɗaya guda wanda yake na kuskure, to zaka samu ya manta da duk wancan abubuwan da kai na alkhairi a baya. To amma shi Allah ba haka yake ba. Allah yana auna matsayin ka. Shin abinda kai da kuskure ne, sai ya yafe maka. Abinda kai din nan da mantuwa ne, sai ya yafe maka. Abinda kai din nan cilasta ka aka yi, sai Allah ya yafe maka. Amma shi ɗan ba haka yake ba. Ko da ya san abinda kuskure ka yi, zaka samu sai ya ɗauki mataki a kanka. Ko da abinda abin da mantuwa ka yi shi ma wannan dai ba zai hana ya zarge ka ba. Ba ruwan shi. To wannan shi yasa sai ka yi kokarin yin aikin ka dan Allah, kar ka yi kokarin yin dan Adam, kar ka yi dan neman yabo. To wannan shine abu na biyu, wato ainihin manufa ta biyu ta zuciya. Shine zuciya tana son yabo. To ka yi dan Allah, kar ka yi dan samun yabo. Haka abu na uku wanda yana daga cikin manufofin zuciya shine neman wani sakamakon duniya. Neman sakamakon duniya, zaka samu zuciyarka tana da sha'awar wasu abubuwa na rayuwa. Zuciyarka tana sha'awar kuɗi, tana sha'awar mata, tana sha'awar gida mai kyau, abin hawa mai kyau, abinci mai kyau. Zuciyarka tana sha'awar waɗannan abubuwa na sha'awat, abubuwa na sha'awowi na rayuwar duniya. To wannan zaka samu zuciyar kowa tana sha'awar su, tana da buƙatar su. To kar kai aikin ka na alkhairi dan samun sakamakon duniya. Duk abin da zaka yi kokari ka yi shi ne dan samun sakamakon lahira. Shi sakamakon duniya abu ne da yake hannun Allah, kuma ita duniyar ba komai bace a wajen Allah. In ka yi dan Allah, sai Allah ya ɗauka ya baka. Kar ka yi dan duniya. To zuciyar kowa zaka samu tana da ɗaya daga cikin waɗannan manufofi guda uku: neman girma, neman yabo, da kuma neman wasu abubuwa na sakamakon duniya. To idan ka yi dan wannan, to ba ƙaramin matsala zaka samu ba, domin zaka tashi a ran lahira baka da komai na sakamako. In ka yi an yaba maka, shikenan ka samu sakamakonka. In ka yi dan ka samu girman, bakin sakamakonka kenan. In ka yi dan ka samu wani abu na duniya, iya sakamakonka kenan. Amma in ka yi dan Allah, to shi ne zaka samu sakamakonka a wajen Allah. Shi yasa Allah ta'ala a cikin Alkur'ani sai mai girma yake: wa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Su bayi ba umurce su ba sai dan su bauta ma Allah, suna masu tsarkake addini gare shi kadai. Suratul Bayyina aya ta 5. Ba umurci bayi ba tun daga ahlul kitabi har ya zuwa mu musulmi, ba umurce mu ba sai dan mu bauta ma Allah kuma bautar ya zama mukhlisina lahuddin muna masu karkake wannan addini gare shi shi kadai hunafa'a muna masu karkacewa muna masu karkacewa ƙarya zuwa ga gaskiya wannan ayar tana tabbatar mana da cewa duk wani aikin ka da zaka yi na ibada to ana son ka tsarkake shi ka yi shi dan Allah a wata aya da take cikin suratul layl aya ta 19 ubangiji na cewa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la ba wani mutum daya da yake a wurin sa akwai wata ni'ima da ake neman sakamakon ta illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la sai dan neman yardan ubangijinsa wanda yake mafi daukaka wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa in ka duba tafsirin Qurtubi ko kuma ka duba tafsirin Tabari da sauran tafsir irin wa'annan zaka samu galibi suna cewa ta sauka ne akan sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shude ta kan wani bawa mai suna Bilal ana azabtar da shi wato wanda yake mallakar sa shine Umayya bin Khalf yana azabtar da shi shi kuma Bilal din yana cewa ahad 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 ma'anar sa Allah ɗaya ne Allah Allah ɗaya ne manzo Allah ya shude ta gaban sa ana azabtar da shi manzo Allah ya ce ahadun yunjika daya dayan nan da kake kira zai tsiratar da kai daga wannan azabar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Abu Bakar ya ce wa Abu Bakar Bilal yana can yana ana azabtar da shi saboda Allah saboda addinin Allah sai Abu Bakar ya fahimci abinda manzo Allah yake nufi shine ya je ya dauki kilo guda na zinari ya je wajen Umayya ibn Khalf yace zaka sayar min da bawan nan naka yace masa eh shine ya sayi Bilal ya enta shi da ya enta Bilal da makudan kudi irin waɗannan kudi na fitar hankali to sai aka samu irin waɗanda suke da shakka game da wato ainihin shakka game da wannan aiki da Abu Bakar yayi suna ganin a'a ai ba yanda za a yi a rayuwa mutum yayi wannan sadaukar wannan Allah to shine suke cewa ai ba dan Allah yayi ba ai yayi ne saboda wani alkhairi da Bilal ya taba yi masa yayi ne dan ya rama ma Bilal wani alkhairin da ya taba yi masa a baya to sai Allah ya musanta ya ƙaryata saboda ba sa son su a ce Abu Bakar yayi wannan alkhairin ne saboda san musulmi da kuma san musulunci idan aka bayyana ma sauran kafirai cewa ai Abu Bakar ya cire kusan kilo guda na zinari ya bayar ya yanto wani bawa guda daya saboda addinin musulunci to da yawa za su yi sha'awar musulunci da yawa za su yi sha'awar shiga musulunci in mutum ɗaya zai iya daukar makudan kuɗi ya yanto bawa ɗaya da waɗannan makudan kuɗi to me zai hana mu shiga wannan addinin to sai suke ta kokarin bata wannan aikin alkhairi da Abu Bakar ya yi cewa a'a ai ba dan musulunci yayi ba dan Allah yayi ba yayi ne saboda Bilal yayi masa wani alkhairi a baya yake son ya rama masa sai Allah ta'ala ya ƙaryata su ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani daya da yake da wata ni'ima da ya taba yi ma Abu Bakar wanda yake neman sakamakon ta shi Abu Bakar yayi alkhairi a yanzu dan ya sakanka masa illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la a yayi ne kawai dan neman yardan Allah duk da mukafa'a a musulunci ba haramun bane manzo Allah ya ce wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku aikin alkhairi ku yi kokari ku yi masa mukafa'a ku rama masa fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu idan ba ku samu abin da za ku rama masa ba to ku yi dai masa addu'a har ku ga cewa kun rama masa mukafa'a a musulunci abu ne da aka shar'anta mana to amma shi Abu Bakar ba yayi bane dan mukafa'a illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la yayi ne dan neman yardan ubangijinsa mafi daukaka kuma ba yayi bane dan yana buƙatar wani abu a wajen Bilal nan gaba a'a yayi ne dan neman yardan Allah kaga Allah ya jinjina mu Abu Bakar ya kuma ce wala sawfa yarda da sannu ubangiji zai bashi sakamakon da sai ya ji ya gamsu ya yarda da shi to kaga wannan amfani ikhlasi kenan a wani wuri wata aya da take cikin suratul insan aya ta 9 Allah yana bayyana mana matsayin wa'ansu masu ikhlasi yace in suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura kadai muna ciyar da ku ne dan neman yardan Allah dan a baya ayan ta baya Allah cewa yi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci ma'ana suna fitar da dukiyoyinsu suna ciyarwa ala hubbihi tare da cewa suna matukar son wannan dukiyar suna santa kowa yana son dukiyar sa, kudin ka baka son wani abin da zai taba su. Wadaka suna son wannan dukiyar amma su dauka su ciyar ala hubbihi miskinan, su ciyar da miskini mabukaci, talaka wa yatiman da maraya wanda mahaifinsa ya rasu ya bar shi yana yaro, wa asiran da wanda aka kamo shi wajen yaki su ciyar da shi idan yana da bukata. Inna ma nut'imukum li wajhi Allah, suna cewa kadai muna ciyar da ku ne dan neman yardan Allah. La nuridu minkum jaza'an, ba ma bukatar wani sakayya daga wajen ku, wala shukura, kuma ba ma bukatar ku gode mana. To kaga wannan Ubangiji ya bayyana mana matsayin sa, shi yasa Allah ya koro sakamakon su cewa a can karshen ayoyi idan ka karanta yake cewa jazahum bima sabaru jannatun wa harira muttaki'ina fiha ala al-ara'iki la yaruna fiha shamsan wa la zamharira. Ka bi wa'innan ayoyin can karshe sai kaga inda Allah ta'ala yake cewa inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura, wa'innan abubuwa da aka ambata na aljanna da ni'imominta gaba ɗayan sa sakamako ne a gare ku, domin aikin ku da kuka yi a duniya karbabbe ne, godadde ne, aiki ne da kuka yi shi tsagwaro dan Allah. Wannan shine amfanin yin aiki dan Allah. A wata aya da ainihin take cikin suratul shura aya ta 20, Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah ta'ala ya ce man kana yuridu harsal akhirah, duk wanda ya kasance manufar sa ya samu sakamakon lahira. Lafazin al-harsu yana nufin wato noma da mutum zai yi don ya samu sakamako idan kaka ta yi ya girbi amfani. To sai aka yi amfani da shi anan, ana nufin sakamakon duniya. Man kana yuridu harsal akhira, wanda ya kasance ya yi aiki tukuru, ya yi kokari, amma manufarsa ta yin wannan aikin shi ne harsul akhira ko harsal akhira, sakamakon lahira yake bukata. To Allah ya ce nazid lahu fi harsihi, za mu ƙara masa akan sakamakonsa. Sai Allah ya ƙara masa, ya linka masa wannan ladan linkin balinkin, ko kuma ya bashi abubuwan da yake bukata a nan duniya a matsayin ribar kafa, sannan kuma a ranar alkiyama ya hadu da sakamakon aikinsa. Wa man kana yuridu harsad duniya, wanda kuma ya kasance sakamakon duniya yake nema, yake bukata, yana ta kokarin abubuwa na alkhairi amma duniya yake bukata da wannan, yabo yake so, girma yake so, matsayi yake so, daukaka yake so, harsad duniya, Allah ya ce nu'tihi minha, to za mu bashi daga wannan abubuwa na sakamakon duniya gurgudan aikinsa. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, amma a lahira ba ya da rabo, don duk kokarin da yayi an riga an biya shi tun a duniya. A lahira za a ce masa azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha, a duniya kun riga kun cinye ayyukanku na alkhairi kuma kun ji daɗi da shi, an biya ku. A wata aya can da take cikin suratul isra, Allah ta'ala ya ƙara fassara mana wannan, yace wa man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha liman nurid, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid waja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuma madhura wa man arada al-akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wanda ya kasance yar gaugawa yake bukata ita ce duniya, a gaugoto masa da sakamakon sa tun a duniya. Wannan shine manufarsa ta yin aikin sa na alkhairi, yayi ne dan a tsaka masa ya samu girman sa, a girmama shi a duniya, ko ya samu matsayi, ko yabo, ko wani abu a duniya. Allah ya ce ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, za mu gaugoto masa a duniyar abinda muka ga dama, ba abinda shi yake so ba, ba lalle abinda kake so shi za a baka ba, amma Allah zai baka sakamakon ka ta wace hanya, ko da wadda ba ita kake so din ba, Allah zai gaugoto maka ma nasha'u, ya gaugoto masa abinda ya so, wato liman nuridu, shi ma ga wanda ya ga dama, ga wanda ya ga dama. Idan Allah ya ga dama sai kai aikin ya kyale ka haka ba tare da wani sakayya ba, dan abubuwan da ya yi maka na ni'imomi shi ba za ka iya sakanka masa ba, ya ga dama sai ya kyale ka, shi yasa yace liman nuridu waja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuma madhura, sannan sai mu sanya masa wutar jahannama da zai shige ta, yana abin zargi, yana abin tunkudewa daga rahama. Sai Allah ya ce wa man arada al-akhirah, shi kuma wanda ya kasance kokarin da yake yi na ayyukan alkhairi, kokarin da yake yi na ibada, lahira yake nema, sakamakon lahira yake so, wasa'ala ha sa'yaha, sannan yayi kokari, yayi aiki, ya tashi yayi kokari, yayi aiki, kaga shine sidqul azima, ma'ana ya zage dan tsaye, tashi yayi aiki, kuma sa'yaha, aikin wanda ya dace da musulunci, wanda ya dace da koyarwar manzanni musamman aikin da ya dace da kunruwan manzon ƙarshe wato shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sa'aya ha aikin ya zama ya dace aikin irin na lahiran ne wanda aka ce yayi shi yayi wa huwa mu'minun alhali shi yana mai imani ba kafiri ba domin kafiri ko yayi sallah ba ya lada kafiri ko ya dauki azumi ba ya lada dole ya samu sharadin wa huwa mu'minun sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to wa'annan aikin su abin gode ma ne wato aiki ne wanda za a ba su sakamako cikakke a kansa ashe kai aikin ka dan lahira shine abin da yafi dacewa shi yasa Imam Qatada yake cewa inna Allah yu'ti ala niyyati al-akhirah ma sha'a min amri ad-dunya wa la yu'ti ala niyyati ad-dunya illa ad-dunya Imam Qatada kamar da Imam Al-Qurtubi ya hakaito a cikin tafsirin sa yake cewa inna Allah yu'ti an-niyya yu'ti ala niyyati al-akhirah lalle Allah yana bayarwa yana bayar da sakamako akan niyyar lahira da mutun yayi mutun yayi aikin sa dan niyyar da niyyar samun lahira to Allah yana bayar da sakamako akan wannan niyyar yana bayar da sakamakon ma sha'a min amrid dunya sakamakon abin da yaso na al'amarin duniya ma'ana idan kai aikin ka da niyyar samun al'irdan Allah kai aikin da niyyar samun lahira to sai Allah ya baka abubuwa da yawa na duniya saboda waccan niyya da kake da ita ta lahira sai ce kaga sai Allah ya baka sakamako biyu ya baka sakamako a duniya kuma baka a lahira in har ka tsarkake niyyar ka kai dan Allah yace wala yuti ala niyyati dunya illa dunya amma baya bayar da sakamako akan niyyar da mutun yayi dan duniya sai dai duniya in dai har niyyar ka ta duniya ce to ubangiji baya baka sakamakon lahira akan niyyar da kai ta duniya sai dai baka sakamakon duniyar ita kadai amma idan kai niyyar aikin ka dan samun lahira to sai Allah ya hada maka har da sakamakon duniya a baka a duniya a matsayin ribar kafa a lahira kuma a baka cikakken sakamako a kai wannan gabar abin da take karantar da mu ya ku yan uwa masu albarka shine komai zaka yi na aikin alkhairi ya zama ka tabbatar da wannan aikin kayi shi ne dan Allah to wannan shine sharadi na farko ko sharadi na biyu na ibada bayan kayi ka tashi kayi kokarin kuma lalle kokarin ya zama kayi shi ne dan Allah gaba ta uku ma da yace ma huwa shar'ul ladhi amara Allahu ta'ala an la yudana illa bihi mun fada muku a gaba a baya cewa sharadi na uku na aikin dole aikin ya zama ya dace ne da abin da Allah ya shar'anta ya dace ne da shari'an Allah to shine malai yake tambaya anan a tambaya ta 11 ce ma huwa shar'ul ladhi amara Allahu ta'ala an la yudana illa bihi to menene al'amarin nan da Allah ta'ala ya umurni cewa kar a bauta masa sai ta hanyar sa kar a bauta masa da wata hanya ba shi ba a amsar da malai ya bayar sai ya ce hiyal hanafiyatu millatu ibrahim alayhi salam shine miƙaƙƙiyar hanyar nan ta tauhidi addinin nan na annabi ibrahim wanda ya kira mu da suna musulmi can farko huwa sammakumul muslimina min qabl ya kira wannan al'umma da suna al'umman musulmi wato miƙaƙƙiyar hanyar nan ta tauhidi wanda Allah ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya ce anittabi' millata ibrahim hanifa kai koyi kai biyayya ga aqidan nan ga addinin nan na annabi ibrahim wanda yake miƙaƙƙe wanda ya karkace makariya ya nufaci gaskiya to kai biyayya ga wannan addini kai koyi da wannan addini to wannan aikin naka ya dace da wannan shari'a ta Allah shine abin da ake bukata shi yasa Allah ta'ala yace inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini karbabbe a wajen Allah shine al-islam shine musulunci al-islam musulunci musuluncin kuma Allah ya aiko manzonsa ne sallallahu alaihi wasallam da shi ashe wajen manzo zaka je sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa to anan zaka kwaikwayi musuluncin ka dan shi aka bawa qur'ani yazo ya mutane bayani wa anzalna ilaykal kitaba litubayyana lin-nasi ma tunzila ilayhi Allah ya saukar maka da littafi domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu manzo Allah shine yayi bayani dalla-dalla komai da yazo a cikin qur'ani manzo Allah ne yake yin bayanin sa Allah ya ce aqimus salata ku tsayar da sallah sai manzo Allah ya ce to ga yadda ake yin sallah shine ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wa atuz zakata sai manzo Allah ya ce to ku zo ga yadda Allah ya ce ayi zakka in dukiya ta kai nisabi kaza a cire adadi kaza a bawa wa'insu mutane kaza shine cire wani adadi na dukiya daga wata keɓantacciyar dukiya zuwa ga waɗansu keɓantacciyar zuwa waɗansu keɓantattun mutane. Wannan manzo Allah ya bayyana mana wannan shine al-malul makhsus al-haqqul makhsus min malil makhsus ila ta'ifati makhsusa. Wato wata dukiya keɓantacciya, wani haƙƙi keɓantacci a cikin wata dukiya keɓantacciya zuwa ga waɗansu keɓantattun mutane. Manzo Allah ya bayyana su fillah fillah. Sannan azumi da Allah ya ce kutiba alaykumus siyam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo karantar da mu yanda za mu yi. To haka duk sauran ibadodi, kowace irin ibada ce, indai ibada ce na a yi a samu lada, dole ka je ka nemi wato yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yanda za a yi ta. In ko ba haka ba, to Allah ba zai karbi wannan aikin ba, domin sharadi ne aikin naka ya dace da shari'an nan da manzo Allah ya zo da ita. Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata aya da take cikin suratul Ali Imran aya ta 83, yace afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Shin wanin addinin Allah suke nema, wanin addinin Allah suke bukata a sharbanta musu? Wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ard, alhali Allah nan gare shi ne dukkan halittun da suke cikin sama da halittun da suke cikin ƙasa suka miƙa wuya. Taw'an, wa in su cikin so da yarda, wa karhan, wa in su bisa tilas. Allah da yake da wannan matsayin, Allah da gaba daya halittun da suke cikin sama da ƙasa sun miƙa wuya gare shi, wa in su cikin kauna da yarda da kaskantar da kai, wa in su kuma bisa tilas aka tilasta su su bi, kamar da muka yi bayani a baya. To Allah da yake da wannan matsayin, kuma zaka je kana neman wani abu na addini a wajen wani ba shi ba, to kaga wannan kamar istifhami ne, inkari, tambaya ce wadda take nuna inkarin abinda masu yin wannan suke yi na cewa kuskure ne. Shi yasa malamai suke tabbatar da cewa al-aslu fil ibadati at-tawaqquf, asali a cikin abinda ya shafi ibada shine ka tsaya ka dakata, ba za ka yi komai ba sai an saka. Wannan shine asali a cikin ibada. Sannan kuma suka ce wal-aslu fi adatina al-ibaha, asali kuma a cikin abubuwa na al'ada wanda ba su shafi ibada ba, shi kuma komai halal ne, ba wanda zai ce maka danni sai in shari'a ce ta ce maka danni. Akwai abubuwa na mubah wanda shari'a ta halatta, irin salulun nan da muke amfani da su, irin wato motoci da muke hawa, wannan duk abubuwa ne mubahat. To wannan ba wanda zai ce maka danni zaka hau mota, sai in ya kawo maka dalili a Qur'ani ce Allah ya ce kar a hau. Abubuwa na mubah su asalin su shine al-ibaha, wal aslu fi adatina al-ibaha, abubuwa na al'ada wanda musu shafi addini ba, komai halal ne sai da nassin shari'a idan ya haramta. In shari'a ta ce kar ka yi kaza, to shikenan sai ka kaurace ma wannan abun. Wato zaka samu kamin zuwa musulunci mutane suna da al'ada ta cin riba, musulunci yazo yace kar ku ci, ka daina cin riba. Kamin zuwa musulunci mutane suna da al'ada wato ainihin ta ta yin abubuwa na zinace zinace, zina ta zama kamar wata al'ada ce da mutane suke yi. Sai musulunci ya zo ya ce wala taqrabu zina, kar ku yi zina. Kaga da ana yi, abu ne na al'ada, mutane sun saba suna yi, amma sai musulunci ya hana. To haka duk wani abu na al'ada wanda mutane suka saba suna yi, to baka hana musu sai kana da dalili a shari'a da ya ce kar ku yi. Dai kenan. Amma a fagen ibada, abubuwan da suka shafi a bauta ma Allah, in an bauta ma Allah za a samu lada. To wannan shi kuma al-aslu fihi at-tawaqquf, asali a cikin wannan shine zaka tsaya, baka da yancin yi sai an ce i, sai Allah ya ce maka i, manzansa ya ce maka i. Me dalili? Saboda Allah shine wanda ya halicce mu, bayan shi ya halicce mu kuma shi yafi sanin halayen mu. Allah ya fi mu sanin halayen mu, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ya fi mu sanin halayen mu, kuma Allah ya fi mu sanin manufofin zuciyarmu, kuma Allah ya fi mu sanin maslahohin rayuwarmu. Abinda ya fi dacewa da rayuwarmu Allah ya fi mu sanin wannan. To idan ya kyale mu ya ce mu je mu nema ma kanmu abinda muka ga dama mu bauta masa da shi, ko mu nema ma kanmu hanyar da za mu sama ma kanmu maslaha da kanmu, to ba za mu iya ba. Za mu je mu jefo kanmu ne cikin abubuwa na hadari. To Allah da yake shi ya halicce mu, ya fi mu sanin bukatocinmu, to sai ya dora ma kansa nauyin tsara mana shari'a yanda za mu rayu. Shari'an kuma ta dace da rayuwarmu, ta kuma dace da abin da shi yake so ya yarda da shi. idan an bar mu aka ce mu bauta ma Allah da abin da muke so, sai mu zo mu kira Allah da wani sunan da bai dace da shi ba, sai mu bauta ma Allah da wata nau'in ibada da bata dace da shi ba, sai mu girmama Allah irin girmamawa da bata dace ba. Misali, ya zama muna ganin abin kamar girmamawa ne, amma alhalin cewa wannan abin ba girmamawa ba ne, to Ubangiji sai ya kwace lamarin daga hannunmu, sai ya tsara mana ga yanda za ku rayu, ku ci kaza halal ne, ku ci kaza haram ne. Duk abin da Allah ya halatta, to abu ne wanda yake mai amfani, abin da kuma Allah ya haramta za ka samu abu ne da yake cutar da kai, shi yasa Allah ya hana maka. Allah ya tsara ibada, to ga yanda nake so ku bauta min, don gudun kar ku je ku bauta ma Allah da abin da bai dace ba, da wata hanyar da bata dace ba. To shi yasa sai Allah ta'ala ya ɗauki nauyin tsara ibadan da kansa, don ya fi mu sanin kansa, ya tsara mana yanda za mu bauta masa yanda ya dace da girmansa, ya kuma sanin, ya fi mu sanin kanmu mu da kanmu, sai ya tsara mana yanda za mu rayu ta yanda ba za mu cutu ba. Sai kuma ya aiko annabawa, sai ya aiko mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya zo mana da Alkur'ani, ya zo da shari'an nan ta Allah, don ya mana bayani filla-filla na abubuwan da Allah yake bukata, ya mana bayani filla-filla na hanyar da za mu bi don mu samu kanmu cikin maslahar duniya da kuma lahira, hanyar da za mu bi mu samu kanmu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Manzon kuma da ya zo ya yi bayani filla-filla duk wani alkhairin duniya da lahira, manzo Allah bai koma ba sai da ya bayyana mana shi a cikin addini, har Allah ya aiko aya yana tabbatar da cewa lalle manzo Allah ya isar da komai na saƙo, yace al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, a yau na cikanka muku addinin ku gare ku, na kuma cikanka muku ni'imata ta addinin musulunci, na kuma yardan muku musuluncin nan da manzo Allah ya zo ya isar muku da saƙonsa, ya zama shine addinin ku. To kaga wannan ayar kamar tana nuna tabbas manzo Allah ya isar da sakon da Allah ya aike shi da shi, inda bai kammala ba, inda akwai wani abin da ya rage bai isar ba, to da Allah ba zai ce al-yawma akmaltu lakum dinukum ba, dai idan aka ce akmala abu ya cika, ma'ana baya bukatar kari kenan. Yanzu idan ka dauko kwano ka cika shi da ruwa, aka ce wannan kwanon ya cika, kuma sai ka saki ciko wani moda sai ka zuba a cikin kwanon, kaga ruwan ba za su tsaya ba, wa'annan da ka zuba zubewa za su, kana zuba suna zubewa ba za su shiga ba, saboda ya cika. To haka Allah da yace akmaltu lakum dinu, addinin ku na cika muku shi, to a lokacin da ka dauko wani abu kai kokarin sawa cikin addinin ba zai shiga ba, kana sawa faduwa zai yi. Shi yasa manzo Allah yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addini namu ya shigo da shi, wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma laysa minhu, wanda baya cikin sa to fa huwa raddun, wannan an mayar masa da shi, ko yasa ba zai shiga ba. Yanzu ba abin da ya rage gare mu mu sai biyayya kadai, ba abin da ya rage mana sai biyayya, abin da ya rage mana kawai mu a matsayin mu na bayan Allah shine al-ittiba, shine bi kawai, komai bi zakai, ba a sa ka nemo ba, ba a sa ka kirkira ba, abin da aka umarci ka shine bi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ka ce musu in har daga kike kuna son Allah, in daga sai kuke kuna son Allah da manzansa, dan son Allah da manzansa abubuwa ne da suke tafiya kusa da kusa. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, in dai da sai kuke kuna son Allah, in daga sai kuke kuna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to fattabi'uni, ku zo ku bi ni inji manzan Allah, fattabi'uni ku bi ni inji manzan Allah, ma'ana komai za ku yi na ibada, to ku tabbatar wannan ibada na ku kun gina shi ne akan biyayya gare ni, akan abinda na sa ku na umarce ku da shi. To wannan shine wato ainihin abin da yake kamace dukkanin musulmi, yanzu duk abin da zaka yi da sunan addini, wato ya zama biyayya kake yi ba kirkira kake yi ba. Al'amarin musulunci ko in ce al'amarin addini, wato malamai sun kasashe kusan gida uku, akwai abin babi na halal da haram, wannan shi babi ne na halal da haram, wannan abun halal ne, wannan haram ne. To duk abin da yake halal da haram, shari'a ta yi bayani akan abubuwa na halal da haram, kuma an ba mu mizani, mizani na halaltawa ko haramtawa shine abin a gani yana cutarwa ko bai cutarwa, abinda duk aka tabbatar a shari'ance cewa abu ne da yake cutarwa, to haramun ne a shari'ance a yi amfani da shi. Duk kuma abinda aka tabbatar da cewa abu ne wanda yake da amfani baya cutarwa, to wannan sai a yi kiyasi akan cewa ya halatta. Kenan abubuwan da ba su faru ba a lokacin manzon Allah, sai a wannan zamanin namu suka faru, abubuwa na rayuwa, abubuwa na al'ada, sai mu kiyasta su da wannan mizanin da manzo Allah ya bar mana, mu kalli amfanin su da cutarwansu. In amfanin su ya fi cutarwansu yawa, sai mu yi amfani da shi. In kuma cutarwan su ya fi amfanin su yawa, to wannan abin ya zama haramun sai mu nisance shi. Shi yasa nan akwai babin kiyasi. Babin kiyasi kadai akan yi amfani da shi ne a babin halal da haram. Babi na biyu akwai babin jihadi. Babi na jihadi. Jihadi shi kuma ya shafi kokari don daga kalmar Allah. Kokari shi ne bazlul wasfi wattaqa li'ila'i kalmatillah. Shi ne mutum ya malala dukkanin kokarinsa da damar da yake da ita don ya daga addinin Allah. To shi babin jihadi babi ne wasi. Ba a tsara maka cewa ga yanda zaka yi, ga yanda zaka yi ba, sai dai an yi maka dokoki kar ka saba musu. In ka fita jihadi to ka kula da kaza, ka kula da kaza, ka kula da kaza. To amma wajen gudanarwa shari'a bata zauna ta ce ga yanda zaka gudanar da wannan jihadi naka ba. Ma'ana an baka dama ne ka yi amfani da hikimarka da kwarewarka wajen ganin ka ciyar da musulunci gaba. Hikimarka da kokarinka. Abinda ake bukata dai kar ka kauce ma shari'a. Amma a nan iya shari'a to an baka dama ka yi amfani da hikima da basira. Shi yasa idan har za a sa komandan yaki ko a lokacin manzo Allah sai an zabi kwararre wanda ya san salon yaki da sauran abubuwa da ya kama da haka. Shi yasa a babin jihadi babi ne wasa. Babi ne da aka baka dama duk wata hanya da za ka yi amfani da ita ba saba ma shari'a ba don musulunci ya ɗaukaka, to an baka dama ka yi wannan. Shi yasa a shari'a musulunci ba laifi ba ne a babin jihadi za ka iya wato zuwa da wasu abubuwa ko da ku ba su faru ba a wancan lokaci. Misali a lokacin annabawa su sun yi yaƙi ne da ainihin takobi. Mu kuma yanzu in ka ce za ka ɗauki takobi ka tunkari mai bindiga ba za ka samu nasara ba. Kenan kai ma dole yanzu a canza salo a yi amfani da bindiga. Misali ne wannan idan har jihadin ya kama. To haka a babin ilmantarwa, a babin karantarwa, nan ma za ka yi amfani da salon da ka ga mutane za su iya ganewa. Wani da allo yake yin amfani, saboda ya ga in ya yi amfani da allo shi ne ɗalibai za su fi ganewa. Wani kuma da tabul sai sa tabulo kawai yana zanawa mutane yana faɗa musu suna ganewa. Wani kuma littafi yake amfani da shi. Za ka samu kowa da salon shi na karantarwa, don a nan ba a yi maka shigege ba, ba a ce ga yanda za ka yi ba, kawai an baka dama ne ka yi amfani da salon da ka ga saƙon zai isa ga mutane. Wani allo yake sassaƙawa sai ya ba wa mutane, ka ga ana rubutawa mutane suna ganewa. Alhamdulillah wannan hanyar in dai ana ganewa ya yi. Haka wani allo tabulo yake ajiyewa yana zanawa yana goya wa mutane, baƙin allo yana rubutawa. Wani kuma za ka samu littafi ake buɗewa ana karantawa. Wannan babi ne na jihadi. Haka a babin wa'azi, in ka ga dama wa'azin ka ga in kai da alaramma mutane za su zasu fahimta, zan kai ma za ka fi samun sauƙi. Alaramma yana jan ayar kana ko yana jan hadisin kana fassarawa, wannan daidai ne. Ko kuma kai kaɗai ka ga in ka yi kai kaɗai ba tare da alaramma ba, ka fi jin daɗi, mutane sun fi ganewa, kuma sai ka yi amfani da wannan damar. A nan babi ne na jihadi, wato ainihin babi ne wanda yake wasa. Haka gina masallacin ne, in an ga wannan zai kawo ci gaba a musulunci sai a gina. Haka gina makaranta, in dai an gane gina makaranta zai abu ne da zai kawo ci gaba a musulunci sai a ci gaba da gina makarantun ne don a kawo musulunci ya ci gaba. A nan abin da ake buƙata hikima da tunani da ƙwarewa da ƙoƙari don ganin musulunci ya ɗaukaka. To a babi na uku shi ne babin ibada, babin da aiki za ka yi a baka lada. Wani aiki ne za ka yi ma Allah, ba aiki ba ne na jihadi, ba babi ba ne na halal da haram, abu ne wanda wani aiki ne za ka yi sai a baka lada. To shi a nan ne ake buƙatar at-tawaqquf. A nan ba za ka yi ba sai an saka. Duk abin da za ka yi da niyyar ka bauta ma Allah, bari in yi wannan abin a matsayin wato ibada na tsakanina da mahaliccina wanda bai shafi babin jihadi ba, bai shafi halal da haram ba. To a wannan babin komai da za ka yi na ibada to dole sai abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai. Amma abinda ake bukata ya zamo ibadar in dai har akwai sababinta, sababinta ya samu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga sababin nan ya samu, to sai manzon Allah bai yi ba. To kai yanzu a bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai sai a ce kai kuskure, dan manzon Allah ya ga abin nan da ka gani da ya saka kai ma kace to bari in yi kaza tunda saboda kaza, to manzon Allah ya ga wannan abin sai bai yi ba, to kai ma bai kamata kai ba. To amma akwai abin da manzon Allah bai ga sababinsa ba, sababin bai faru a lokacinsa ba. To a bayan wucewar manzon Allah in sababin ya faru, in an ga wannan abin ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iya yinsa. Misali kamar kiran sallah da Usman bin Affan ya zo da shi kiran sallah na biyu a ranar Juma'a. Usman bin Affan ya kawo kiran sallah na biyu a ranar Juma'a, kiran sallah biyu. A lokacin manzon Allah hariban duniya kiran sallah ɗaya ake. A lokacin Usman bin Affan sai shine yazo da kiran sallah biyu. Kaga a lokacin Abubakar da Umar duk ɗaya ake. To shi yayi amfani da wani sababi ne da yaga mutane sun yawaita, musulmi sun yi yawa, kuma ƴan kasuwa an shagaltu, ana noma, ana kasuwanci. To mutane kuma sun yi nisa dan a lokacin babu abin da za a yi amfani da shi wanda kowa zai ji. To sai shar'anta wani mai kiran sallah ya je can kasuwa ko can inda mutane za su ji, to sai ya yi kiran sallah a lokacin da limami ya zo ya zauna kan mambari. Kaga nan ana kiran sallah tare da liman, shi kuma can mai kiran sallah yana kiran sallah dan mutane su san lokacin sallah ya yi. To wannan kiran sallah na biyu kaga lokacin sai nan Usman aka zo da shi. Amma me yasa? Saboda ga wani sababi ya samu bayan manzon Allah, wanda a lokacin manzon Allah wannan sababi din babu shi. To amma yanzu a lokacin sai nan Usman ga sababi. To wannan malamai suna kulawa da wannan. To ta aiwa ya zama an zo da wani abu na ibada bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sababinsa ne ya samu a yanzu. Yanzu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wato an samu su malamai irin su Imam Malik, wanda ba sa sa takalmi a cikin garin Madina. Me yasa? Suka ce saboda su girmama manzon Allah. Kaga girmama manzon Allah abu ne da shari'a ta zo da shi. To amma a lokacin da manzon Allah yake raye, to kaga ashe abu ne wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ɗebe takalmi ba yace dan ya girmama kansa, tunda shi bai riga ya bar duniya ba a lokacin. To ana lura da wannan babin a babin ibada. Shi yasa to ainihin yana daga cikin sharadi na uku na karɓar ibada, ibadan ta dace da shari'an da Allah ya shar'anta mana. Allah ta'ala ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsahu. Babu wanda zai guji addinin nan na annabi Ibrahim. Ba wanda zai guji addinin nan na annabi Ibrahima sai wanda ya wautar da kansa. Sai wanda ya mayar da kansa wawa, shi kadai ne yake gudun tauhidi, yake gudun addinin nan na tabbatar ma Allah ko tabbatar da bauta ga Allah shi kadai. A wata aya Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dukkan wanda ya nemi wata hanya ta bautar Allah wanda ba musulunci ba, ya nemi wata hanya da zai bauta ma Allah da ita wanda ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, to Allah ya ce ba zai karba masa ba. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, kuma shi a ranar lahira yana daga cikin taɓaku wanda suka yi hasaran aikin su, saboda yayi aikin amma kuma wato ainihin bai gina aikin akan musulunci ba. A wata aya ta ƙarshe da zamu karanta, Ubangiji yace am lahum shuraka'u sharabu lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah, ko kuma suna da wasu alloli ne na daban da suke tsara musu wasu abubuwa na addini wanda Allah bai izini ba. Kaga ayar tana nuna shi duk wani abin da ka zo da shi da sunan addini in dai Allah bai izinin sa ba, to wannan abin ya zama kamar wato kana yi ma Allah kishiya ne a cikin shar'anta ibada. Am lahum shuraka'u, ko suna da wasu abubuwa ne abokanan tarayya da suke tsara musu wasu abubuwa na addini wanda Allah bai bada izini ba. Ashe shari'a dole sai Allah ya bada izini sannan a yi. Wannan shine sharadi na uku na ƙarshe na karɓan ibada. Lallai ibadar a yi ta ne dan Allah, sannan kuma a tabbatar ta dace da koyarwa ta musulunci, ta dace da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita. Ana zaba dakata saboda lokaci. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.